Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan safiyar Laraba 24 ga watan Mayu shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25 49 da 60 a jamhuriyar Niger kuma ana yi a sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad da Nol da Niya a yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Assalamu alaikum jama'a barkamu da wannan lokaci baba ya kuma kiri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin to kafin ku ji rahotannin mu ga kanin labarai
to babar Burtaniya ta kure mizanin barazana kai mata harin ta'addanci inda ta turo dakarun sojojin Roman su taimakawa yan sanda an zabi tsohon ministan lafiya na kasar Ethiopia Tedros Adhanom a matsayin shugaban hukumar lafiya ta duniya wato WHO Hukumomin gwamnatin Sudan ta kudu sun rufe sassan kan iyakokinsu da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo don hana yaduwar mugo cutar nan ta Ebola.
To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji irin damuwa da 'yan siyasa a Najeriya ke nunawa game da kutsen kwamfutansu da ake musu da kuma ma masu amfani da kafofin sada zumunta suna bata musu suna.
Idan kuwa ba su dauki matakin da muke neman su dauka ba to daga nan har inda duk neman haki na zai kai ni daga press council zuwa kotu wallahi tallahi zani
a yayin da gwamnatin APC a Najeriya take cika shekaru biyu da kafuwa fadar shugaban kasa ta ce shugaban da ya taka rawan gani sai dai Aisha Yusuf na kungiyar BBOG ta ce kira da taiwa shugaba da Murabus bata yi akan kiyayya ba
akan zaben shugaban kasa sai da rai azumi 30 cip-cip akan zaben shugaban kasa Muhammadu Buhari kuma sai da to da na sade shi ba wai kuma idan yana abin da bai kamata ba bazan yi magana ba gaskiya ɗaya ne kuma hasasun ce gaskiya faɗe ta da wando
to ko bayan waɗannan rahotanni kuma Ladan Ibrahim Ayawa zai shigo da shiri na demokradiya a yau amma duk sai kun sha labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Burtaniya ta kure mizanin barazana kai mata harin ta'addanci inda ta tura dakarun soja domin su taimakawa yan sanda a cewar sanarwar da Prime Minister Theresa May ta gabatar a jiya Talata. May ta yi wa kasar jawabi kwana guda bayan da dan kunar bakin wake ta da nakiyar jikinsa a wajen da mawaƙiya Ariana Grande ta yi wasa a Manchester. Ya kashe mutane 22 da kuma raunata wasu sama da 60. Tace daga yanzu za a rika tura dakarun soja domin su taimakawa yan sanda a wasu muhimman hidimomi ciki har da guraren wasannin kwallon kafa da guraren waƙe-waƙe. Prime Minister ta ce kasar ta kure mizanin barazanar kai mata har-haren ta'addanci wanda hakan ke nufin tana iya fuskantar ƙarin samun har-hare.
An zabi tsohon ministan lafiya na kasar Ethiopia Tedros Adhanom Ghebreyesus a matsayin shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO. Tedros ya lashe zaɓe ne a zagaye na biyu lokacin da aka kada ƙuri'a a jiya Talata inda ya kada abokan takararsa David Nabarro na ƙasar Burtaniya da Dr. Sania Nishtar na wato likitan zuciya na ƙasar Pakistan. Tsohon ministan lafiyan ƙasar Ethiopia Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa wa taron ƙungiyar cewa ya kwashe tsawon rayuwarsa domin inganta lafiya da rashin daidaito da kuma taimakawa mutane a duk inda suke domin su gudanar da rayuwa cikin jin daɗi. Ya kuma lura da cewa duk da hukumar lafiyar bata taɓa samun shugaba daga nahiyar Afirka ba, kada a kada masa ƙuri'a kawai don ya fito daga nahiyar Afirka kenan wato a zaɓe sa bisa cancantarsa. Ya ci gaba da cewa amma kuma akwai amfani zaɓar shugaba da ya yi aiki ɗaya daga ɗaya a cikin gurare da suke da matukar matsala a fannin lafiya kuma ya gyara wannan fannin yace zai yi kokari ya kawo sabbin hanyoyi na gyara da duniya ba taba ganin irinsa ba
hukumomin gwamnati a Sudan ta kudu sun rufe sassan kan iyakokinsu da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo don hana yaduwar muguwar cutar nan ta Ebola wanda hukumar lafiya ta duniya WHO ta shelanta a wani yankin karkara wanda ke arewacin Congo wajen makonni biyu da suka gabata Ungiyar ta WHO ta tabbatar da mutuwar mutane hudu sanadiyar cutar a Jamhuriyar ta Demokradiyyar Congo. Lino Utu, mataimakin gwamnan jihar Tambura, kasar Sudan ta Kudu, ya ce an takaita cudanya da kuma zarga-zargan mutane tsakanin kasashen biyu ta garin Izo da ke kan iyaka har sai yanda hali yayi. A makon da ya gabata jami'an tambura suka rufe iyaka da garin Izo. Uto ya ce likitoci sun tabbatar da cewa ana iya samun cutar Ebola ta hanyar cin naman dabbobin daji da ake cewa bushmeat a turance. Hakan yasa jami'an jihar suka haramta sayar da naman dabbobin dajin a kasuwanni. Labarin duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
A jiya Talata, shugaban hukumar tattara bayanan sirri na gwamnatin Donald Trump ya ki ya ce komai akan rahoton da ke cewa shugaban kasa ya matsa masa lamba akan cewa ya fito fili ya musunta cewa babu wata shaida akan alakar kwamitin kamfen dinsa da kuma wato gwamnatin Rasha wajen yin shishigi a zaben shekarar 2016 na shugaban kasa. Da yake magana gaban wani kwamiti na sanatoci, shugaban hukumar tattara bayanan sirri ta CIA wato Dan Coats ya ce kasancewar yadda matsayina yake da kuma wato bayanan da muke musaya da shugaban kasa bai kamata a ce nayi wata magana a bayyane ba. Ya ci gaba da cewa bana jin ya kamata na fito na bayyana maganganu a tattaunawar da muka yi da shugaban kasa.
A ɗaya bangaren kuma gwamnatin shugaba Donald Trump ta buƙaci dala biliyan 37.6 a matsayin kasafin kuɗin bana na ma'aikatar harkokin wajen Amurka da hukumar raya kasashe masu tasowa USAID, inda ta rage kusan kashi ɗaya cikin uku na kuɗaɗen da ake taimakawa kasashen duniya da tallafin kayayyakin abinci na jin ƙai da kuma shirye-shiryen kiyaye zaman lafiya a faɗin duniya. Kuɗin da aka kiyasta za a kashe a wannan shekara zai kai dala biliyan 54.89. Wannan sabon kasafin kuɗin ya fi ba da fifiko kan shirye-shiryen yunkurin murƙushe ƙungiyar ISIS da sauran ƙungiyoyin ta'addanci, ya kuma ƙara ƙarfin shirin ma'aikatar harkokin wajen Amurka na samar da tsaro akan yanar gizo, har da yaƙi da shigowar baƙin haure ba bisa doka ba da kuma masu fitaucin miyagun ƙwayoyi.
Sanannen ɗan wasan kwaikwayon sineman nan ɗan ƙasar Birtaniya Roger Moore, wadda aka fi sani a cikin fina-finai da ya yi a matsayin James Bond, ya mutu yana da shekaru 89. A wata sanarwa da 'ya'yan marigayen suka fitar sun ce, cikin ɓacin rai muke ba da sanarwar mutuwar mahaifinmu Roger Moore, ya mutu a ƙasar Switzerland bayan wata 'yar fama da cutar daji da ya yi. Za a yi jana'izarsa ne a Monaco, kamar yadda ya ba da wasiya a cewar 'ya'yan nasa. Moore yana ɗaya daga cikin ɗadaddun jakadun taimako na asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNICEF, inda ya ziyarci shirye-shirye da aka tsara domin inganta rayuwar yara a ƙasashe sama da 16. Ya kuma samu lambar yabo a shekara ta Lifetime Achievement Award a shekarar 2012. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, a maimakon yin amfani da ilimin kwamfuta don ci gaban al'umma, wasu 'yan ɓata gari suna kutse a cikin kwamfutocin jama'a tare da yin ta'annati ga tattalin arzikin ƙasa da na ɗaiɗaikun jama'a da ma wato tsaron ƙasar. Kamar yadda wasu wakilan Majalisar Dattawan Najeriya suka bayyana wa wakiliyanmu Madina Dauda a birnin Abuja.
In most cases, particularly this part of the world, they don't insure their system.
A yawancin kalubale musamman ma a wannan nahiya tamu, yawancin ma'aikatu ba sa kula da na'urorinsu masu ƙwaƙwalwa da tsare su daga masu kutse, inji shugaban kwamitin fasahar na'ura mai ƙwaƙwalwa da hana satar bayanai a yanar gizo na Majalisar Dattawa Buhari Abdul Fatayi. Biyo bayan kudiri da ya gabatar gaban majalisar da ke buƙatar ɗaukan matakan kare kai daga farmaki ta yanar gizo da kuma yaɗa jita-jita ta kafafen sadarwar yanar gizon.
And then they scare that the bank has been attacked, you know what is going to happen.
Yaya kuke gani in wannan matsala ta shafi bayanai a bankuna? Kun san za a samu gagarumar matsala. Wannan ba shine karo na farko da majalisar ke kawo irin wannan kuduri ba. Sai dai a wannan karo an maida hankali wajen kariya ne da satar muhimman bayanai da suka shafi tsaro, kuɗi da sauran asiran ƙasa.
We need to be proactive and get ready.
Ya dace mu dau matakan daga kafi yafi magani don ko manyan ƙasashe irin Amurka da Rasha na sa kafar wando daya a wannan yaki. Inji Sanata Abdul Fattah daga Oyo ta Arewa. Take shugaban masu rinjaye na majalisar Ahmed Lawan yace shi ma an yada bayanai a yanar gizo dake nuna wai matasa sun yi kememe sun hana shi shiga mazabarsa ko garin su gashiwa a jihar Yobe. Lawan yayi barazanar daukan matakai.
Na nemi su gaggauta janye wannan kazafi da suka yi nan da kwanaki daya biyu kuma su fito bainar jama'a karara su ce sun bani hakuri da sauran al'umma da wannan abu yau ciwo. Na miƙa wannan kuka nawa ga ita committee namu na ethics and privileges kuma za su neme su nima za a neme ni kowa ba da ba asin bakin sa. Idan kuwa ba su dauki matakin da muke neman su dauka ba to daga nan har inda duk neman haƙi na zai kai ni daga press council zuwa kotu wallahi tallahi zani.
Irin wannan kuduri ya taba shan ƙasa lokacin da Sanata Bala Ibn na Allah ya kawo shi zauren majalisar da neman daukar mataki kan masu cin zarafin ƴan siyasa da yada kalaman batanci. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Madina Dauda. A ranar 29 ga wannan watan Mayu ne gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari za ta cika shekaru biyu da kafuwa, kuma fadar shugaban ƙasa ta ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu akan ayyukansa. Ga Nasiru Adamu Alhikaya da rahoto.
Fadar shugaban Najeriya Aso Rock ta ce shugaban Najeriyar Muhammadu Buhari ya sauke nauyin da ya rataya a kansa ta hanyar ɗora Najeriya kan turba mai kyau. A ganawar shirin cika shekaru biyu kan mulki, kakakin shugaban Garba Shehu ya bayyana haka, inda ya buƙaci ci gaba da maraba ga gwamnatin da yi wa shugaban addu'a don samun cikakkiyar fa'idar gwamnatin mai taken canji.
Kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Shin shugaba Buhari sau uku ya yi takara bai ci zaɓe ba. ‘Yan Najeriya su da kansu suka ga cewa kai wannan bawan Allah da yake ta bugawa ana ce an kada shi ana buga an kada shi meye ajandarsa. Shugaba Muhammadu Buhari ya jaddada abu uku, maganan tsaro da ake so a dawo da shi a ƙasa wajen yaƙi da ta'addanci na Boko Haram da kuma fitina da ake yi a yankin Niger Delta wanda ke karya tattalin arziki, maganan rashawa da cin hanci da za a yaƙa a gwamnati. Dole a nemi mutum mai gaskiya wanda aka tabbatar cewa shi in an bashi ajiyar kayan jama'a ba zai ci amanan nan ba.
Haka nan Garba Shehu ya ce gwamnatin na riƙe da shugaban ƴan Shi'a na harkar musulunci Ibrahim Elzazzaki don kare lafiyarsa ne, ko ba a gidan yari ake tsare da shi ba. Magoya bayan gwamnati irin su tsohon shugaban matatar fetur na Kaduna Kailani Muhammad sun yi na'am da matsayar fadar shugaban.
Bai kamata PDP da ta yi mulki shekara 16 an ka kwashe kuɗin Najeriya, to kuɗaɗen nan gashi nan Allah yana tona musu asiri yana fitowa kowa yana gani. An kama nan an kama can, wasu can ƙarƙashin ƙasa suke ajiye kuɗi. To alhamdulillah wannan abun shi yasa suke yakan shi shugabanmu President Muhammadu Buhari wanda yace zai yaki cin hanci da rashawa ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya. Wannan Allah ya riga yayi, sai dai ba za a rasa nan da can ba.
Ita ma Aisha Yusufu ta kungiyar BBOG ta ce kiran da taiwa shugaban yayi murabus ba nuna kin jinin gwamnatin ko shugaban bane.
Akwai lokacin ma da ake zaton wai kilan za a ba za a yi zaben ba a shekara 2015 kenan. Muka fito nan titin Abuja muna yawa, akwai lokacin da wani dan sanda ya ce ma zai harbe mu. Muka yi magana, ni kaina da na zauna da nake maka magana yanzu akan zaben shugaban ƙasa. Sai da ne azumi 30 cip-cip akan zaben shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, kuma sai da ne to da na zabe shi ba wai kuma idan yana abin da bai kamata ba ba zan yi magana ba. Gaskiya ɗaya ne kuma hasa sun ce gaskiya faɗe ta da wando, ba zan tsaya don tunda a ce gaskiyar na fa ko akan ka ne ko akan iyayenka ne ko akan ƴaƴanka ne ka faɗe ta yadda yake. A yanzu din nan shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari bai iya tafiya da mulki yadda ya kamata.
Ranar 29 ga watan nan gwamnatin ke cika shekaru biyu kan mulki da hakan ke nuna kaiwa rabin wa'adi. ‘Yan siyasa na cewa aiki a shekaru biyu ake gwada mizaninsa, shekara ta uku jajiberin zaɓe ce, ta huɗu kuwa kamfen. Nasiru da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ni abinda nace tsoro ba saukarsa a mulki ne ba, ni abinda nace tsoro ba wanda zai maye gurbi ne ba. Mun shiga kunci bara ana ta kashe mu muna da buya.
to madalla a gaida Nasir Adamu Elikaya. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma karfe 1 kenan da minti 15 na dare a nan Washington DC. Kafin mu je ga shirinmu na gaba ga wannan sakon.
Ya Allah ya Allah na roka.
Anan ka suna mun yi recording din case na fiyade sun fi 100. Wadan su in kaji kaman kai kwalla.
Muna da ƴan majalisun jaha guda 40. Babu mace ko daya. Muna da ciyamomin ƙananan hukumomi fiye da 40, babu mace ko daya. Muna da ƴan majalisun tarayya guda 24, babu mace ko daya. Ga gwamna, ga mataimaki, duka ba mace.
Akwai haƙƙi na mutum. Idan ba za ka iya aure ba, idan ba ka da halin aure, ba ka da halin riƙe mata, ka ba ta inda za ta zauna, ka ba ta abincin da za ta ci, ka ba ta tufa, ka bata makwanci, to idan baka da wannan kada kai aure.
An ka mare ni, daidai ne in mare ka. Tunda dai an ce in ka dauki rai ma a dauki ranka, ka dauki ido a dauki naka, ka dauki hakuri a dauki naka, dan ne in kai mari ba za a mara rama ba.
Auren nan a hannun maza yake. Idan har za su mana horo mu rama irin horon da muka musu, ba ma mu kai kara a gaya musu a jakunnan su su gyara ba. Kaga ba lalle ne su rike mu ba.
Abin da muka gani a zahirance abin tausayi ne. Babu makaranta ko daya wadda za a ce ɗalibai na zuwa.
Suka daddanne min kafana da hannuna, sai na ji ɗayan shi kuma yana cire min wandona, sai suka yi lalata da ni.
Mun samu bayanai waɗanda suka ɗaga mana hankali daga yaro na cewar ga wasu abubuwa suna faruwa marasa daɗi.
Ai ba shi ke da kaiwa ba, akwai mamonitin da aka yi mai.
Ku kasance tare da shirin domin iyali kowace Alhamis da karfe 6 na safe a agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 5 a agogon Ghana.
Jama'a tambaya ni ke da. Un hodi ko ka un hodi? In yi shiru ko in yi magana?
To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba, wato demokaradiyya a yau.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin shirin demokaradiyya a yau. Wannan ni Ladan Ibrahim, a yau zan ci gaba da gabatarwa har sai mai shirin Sabu Imam Aliyu ya dawo daga aikin da ya tafi Najeriya. Yau shirin zai duba batun cece-kucen da ake taiwan yi ne game da masarautar Kano. Akan wannan batu, wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da wasu masana harkokin fada da ma masana harkokin shari'a. To sai dai kafin mu tsunduma cikin shirin, bari mu yi matashiya da wasu bayanai da suke ba boyayyu bane a arewacin Najeriya da ma Najeriya baki daya. Sanin kowa ne dai a arewacin kasar an dade ana ta gunaguni akan sarakuna cewa suna kallo ana yi wa talakawa ba daidai ba, amma sun ja bakin su sun tsuke. Wasu ma har zargin su suke yi da cewa da su ne ake autanda da kudin gwamnati. Wannan yasa a wasu jahohin ma har sarakunan ke huskantar tijara ga wasu talakawan su. To sai dai tambayoyin da ba a bada amsoshin su ba su ne, shin idan sarki ya ga ana aikata ba daidai ba ya ce a yi gyara, hakan ya zama laifi? Ko kuwa illa ne idan sarki bi zamani ba tare da sabawa addini da al'adar mabiyansa ba, nan ma laifi ne? Hau kuma shin ashe harkar fada ba daban take ba da harkar abin da ya shafi sarki, dukko da yake dan jumar dan jumai ne? A cikin tattaunawar su da Mahmud Ibrahim Kwari, tsohon director a cibiyar bincike da adana muhimman bayanan gwamnati, Malam Ibrahim Ado Kurawa, ya yi kokarin ba mu amsoshin wasu tambayoyin da Mahmud ya masa. Da farko kuma Mahmud ya tambaye shi ne, shin bayanan da mai martaba sarkin Kano yake yi a wasu wuraren abu ne da ya saba wa masarauta irin ta Kano?
Shi dai wannan sarki Allah ya kara masa martaba, masani ne na abubuwan da suka shafi addini, ba za ka layance masa ba. Tunda ya yi karatun shari'a kuma yana da shahada ta shari'a da ya karanta a Sudan, ya iya larabci, kuma ya yi karatun zamani na iktisadiyya, wato economics. A nan kuma a cikin duniya in kana sa wa'anda suka san harkar tattalin arziki za ka saka shi, saboda babu ɗan Najeriya da ya yi abin da ya a harkar economics zai iya samun ma Nobel Prize. To kaga shi ba irin kowane mutum ba ne. Sannan magana ta biyu da mutane suke cewa abubuwan da yake faɗa sun saba wa fada, to ai fada sarki ne fada. Duk sarkin da ya zo yanda yake son ya tafiyar da abinsa haka zai yi. Babu ko mai ikon ya ce wannan abin da sarkin ne yake ba daidai ba ne. Wannan shi ne ka'idar mulki irin na wannan da ake ciki. Iyakaci kawai mu abin da muka sani, kada sarki ya yi abin da ya saba wa addinin Musulunci. Kuma wannan sarkin masani ne na addini, babu wani abu da ya taɓa yi da ya saba wa addinin Musulunci. zan baka misali yanzu da suke cewa wai fada tana da abun nan ba a canja a cikin sarautun da muke da su a Kano na hakimai idan ka dauko daga lokacin da Bature ya zo zuwa yanzu akalla an shigo da sababbin sarautu kashi 1 bisa 3 sarautun da muke da su duk ba na Kano bane kaga wannan ai canji ne wanda da ba haka ake ba akwai canjin da Bature ya tilasa sai an yi akwai canjin da sarkin yazo zai yi shi akwai canjin da mutane suke so a yi an yi saboda haka shi sarki ba gunki bane gungurungun kawai zai zauna baya tafiya da abin da ya dace ita kuma harkar culture ko abubuwan da suka shafi ijtimaiya al'adu abu ne wanda yake ina canjawa da zamani idan kace kai ba zaka canja ba zaka zama cewa ka baci kana cikin duhun kai wanda yana daga cikin abubuwan da suke cutar mu yanzu a jihohin yan arewa kuma sarki yake sanya nusar da mutane cewa ya kamata mu canja saboda wasu abubuwan ba addini bane mutane suka kike su saboda ka dole a canja su to shi duk irin wannan abubuwan yake sanya tsatsefe wanda yake ba addini ba wanda bai ci karo da addini ba shikenan sai a yi wanda kuma ya ci karo da addini kuma aka zauna a kansa dole a canja kuma tun da aka fara Kano kowane sarki yazo sai ya kawo wani canji kuma kowane sarki yazo sai ya fuskanci kalubale ne kuma shi kowane mutum da akwai yanda Allah ya halice shi shi mutum ne mai ra'ayi tun lokacin da aka nada shi sarki ya fada cewa yana da ra'ayin cewa yaga an samu canji
wasu na ganin a matsayin sa na manazarci wanda ya san halayya dan adam kuma yayi mu'amala ta yau da kullun wato akwai bukatar a ce yayi aiki da irin waɗannan abubuwan da goge yadda ya samu na fahimta cewa sauyi ba rana ɗaya yake zuwa ba dan haka gaba gaba ya kamata ya zo me za ka ce
alhamdulillah shi sauyin ma da yake sanya kawo misali ta wurin abun nan din dokoki na zamantaki na iyali ai kaga ba shi ya kawo da kansa ba sai dai duk wani malami da yake a Kano sai da aka kirawo shi aka zauna da shi aka fito da wannan dokokin kuma ake tantaunawa bayan ya tantauna da malami an tantauna da mutane an yi da waye ba kawai rana ɗaya zo yace dole a canja wannan ai saboda irin sanin nasa ne ma ya bullo da wannan yace ku malamai ku je ku yi wannan abun da zai kawo mana gyara a cikin al'umma kuma ba taba yi ba a Najeriya
to wasu kuma na ganin cewa yadda yake wa maganganu tunda yanzu ya zama babba kuma an saba ita fadar nan ta Kano da kimanta da girmanta abinda kowa ya sani shine waɗanda suke shugabancin ta ba a jinsu suna magana ratatata kamar yadda yake yi
to ai kaga ma magana a ce sarki yana magana ratatata ai ba ta taso ba mutum duk abinda kai zai zo ya sa maka wata magana a ciki misali yanzu shi fa a matsayinsa na masanin tattalin arziki duk duniya ba tana gayyatarsa an gayyace shi an ce ka zo ka gaya mana yanda za mu gyara abu sai ya ce ba zan yi ba wannan fa wajibi ne a kansa wannan fa yayi fa yafi a kirga da mutanen gwamnatin tarayya da waye ya zauna da su a daki sun yi magana ya gaya musu abubuwan da suka dace da ministoci da waye amma aka je aka dauka aka ba yan jarida aka kira yan jarida ba sa sake ba suka zo suka baza wannan abu to amma mutum in yana da wata manufa kasan zai kawo maka wani abu daban ba wai abu ne yake yi ba tare da sani ba abu ne wanda yake wajibin sa kuma mutanen arewa ne suna ban mamaki lokacin da aka zo ana ta rigingimu sai a ce sarakuna sun ki su ce komai yanzu sarki ya zo ya ce an yi abu ba daidai ba kuma ya zama laifi to wane suke san ayi
to da yake kwanan nan majalisar dokokin jihar ta Kano ta samar da wani kwamiti domin binciken masarautar ta Kano kwaran kuma sai majalisar ta ce ita da kanta ta jingina wannan binciken har wa yau Mamud Kwari ya ce da Labaran Abdul shugaban kwamitin shin majalisar ta yi amai ta lashe kenan
mai girma gwamna ya rubuto takarda wacce yake neman alfarman majalisar dokokin jihar Kano da cewa da dakatar da wannan bincike kuma bisa wasu manyan mutane da suke wannan kasa tun daga kan fadar shugaban kasa wanda mataimakin shugaban kasa ya nemi wannan alfarma sanar president da shugaban majalisar wakilai ta tarayyar Najeriya da manyan 'yan kasuwa da suke wannan jihar kasan nan irinsa Aliko Dangote da sauran mutane da manya-manya da Arewa Consultant Forum da kuma sarkin musulmi
wannan yana nufin kenan kamar wancan haƙƙi na al'umma shi kenan kun sare da shi saboda an roki alfarma
ba muna nufin mun sare da haƙƙin al'umma bane kamar yadda ka sani ita majalisar dokokin jihar Kano kuma al'umma take wakilta kuma al'umma ne suka taru suke neman da majalisar dokokin jihar Kano kuma dan adam ajizi ne zai iya aikata laifi kuma zai iya neman afuwa Allah subhanahu wataala ma da ya halicce mu mu ne masa laifi kuma in muka nemi afuwa yana yabe mana
babban mafi daukar hankali shine batun kudade da ake tuhuma cewa an yi ba daidai ba a tsarin su. Kuma ku kun dogara cewa a matsayinku na wakilan jama'a dole ne ku bi haƙƙin al'umma da kuke wakilta a wannan zaure. Kenan yanzu kun sare da wancan haƙƙi na cewa ku bibi haƙƙin al'umma.
Kamar yadda na gaya ma cewa ba mun sanar da haƙƙin bin al'umma ba ne cewa ba za mu bi haƙƙin al'umma ba, amma kamar yadda na gaya maka cewa duk waɗannan manya-manyan ƙasa da kuma manya-manyan al'umma da suke wannan jiha tamu da kuma shi kansa mai girma gwamna, shugabannin gwamnoni na arewacin ƙasar nan gaba ɗaya sun tare da shi a Kaduna.
Ku a madadin al'ummar Kano musamman talakawan da kuke wakilta kuke, kuma yanzu kana zayyano mana cewa waɗanda suka ba ku haƙuri ko suka nemi alfarma ba ma ƴan jihar Kano ba ne, to yanzu ina komar wancan haƙƙi kenan da ake bibiya.
Ai wannan haƙƙi yana nan na al'ummar jihar Kano, mu ma wakilan al'umma ne na jihar Kano, kuma mutanen nan da suka nema su ma wasu daga cikinsu manya-manyan al'ummar jihar Kano da kuma su ma shugabanni na jihar Kano, ba wai an san yadda haƙƙin al'umma ba ne.
Haka kuma Mahmud ya nemi jin ta bakin Dr. Aliyu Adamu, masani harkokin shari'a. Shin ina matsayin sarki a cikin dokar ƙasa ko kuma dokokin jihar Kano? Domin ko ba a ambaci sarki a cikin dokar ƙasa ba.
Eto, daga cikin tsarin mulki dai babu wani abu da ya ba su ko ba wata dama da aka ba su a matsayinsu na wato sanakunan gargajiya ko kuma su yi wata rawa ta musamman wanda yake tsarin mulki ya wato ya faɗe ta ko ya fice ta, babu. Ka san wato sarakunan gargajiya da naɗinsu da cilewarsu doka ce wacce take akwai ta a Northern Nigeria wanda yake an sata a cikin doka ta arewa ta 1959, ita ce kuma duk jihohin arewa nan suka kwaba. In ka kalle su, ka kalle ta Kano, ka kalle ta Sokoto, ta Jigawa, kusan iri ɗaya ce. In ka kalle ta gundarinta, abinda take magana kawai yanda za a zaɓi sarki da kuma yanda za a cire shi, sa'annan kuma da yanda zai rantsuwa ta kawar aiki, sai kuma misali abibade na misali na gudanar da mulki. Wannan shine kadai abin da yake ciki, ma'ana dangantakarsa da gwamnati, dangantakar masarauta da gwamnati da kuma sauran harkokin mulki. Bayan wannan babu wani abu a cikin ta.
To sai dai daje wannan binciken, wasu ƴan kasa sun fara gunagunin cewa kenan idan ana zargin wani babba da aikata ba daidai ba sai a taro a bada hankuri, wasu kuma cewa suke kamata yi akai wannan binciken ganga domin wanke shi sarkin ko kuma yi masa gargadi ko kuma hukuncin da duk ya dace a yi masa idan har da gaske ne ba wanda ya fi ƙarfin doka. To man saurare, da wannan muka kawo ƙarshen shirin, sai wani sati a jimu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari da sauran dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin, ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
To madalla, yanzu kuma ga labarai a takaice.
To a takaice baba, Birtaniya ta kudemi zanen barazanar kai mata harin ta'addanci, inda ta tura dakarun soja domin su taimakawa ƴan sanda a sanarwar da Prime Minister Theresa May ta gabatar a jiya Talata. An zaɓi tsohon ministan lafiya na ƙasar Ethiopia Tedros Ghebreyesus a matsayin shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO. Tedros ya lashe zaben ne a zagaye na biyu lokacin da aka kada ƙuri'a a jiya Talata, inda ya kada abokan takararsa David Navarro na ƙasar Birtaniya da Dr. Sania Nishtar, likitan zuciya na ƙasar Pakistan. Hukumomin gwamnati a Sudan ta Kudu sun rufe sassan iyakokinsu a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo don hana yaduwar muguwar cutar nan ta Ebola, wadda hukumar lafiya ta duniya WHO ta shelanta a wani yanki karkara wanda ke arewacin Congo wajen makonni biyu da suka gabata. Ƙungiyar ta WHO ta tabbatar da mutuwar mutane hudu sanadiyar cutar a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. A jiya Talata ne shugaban hukumar tattara bayanan sirri na gwamnatin Donald Trump ya ƙi ya ce komai kan rahotannin da ke cewa shugaban ƙasa ya matsa masa lamba kan cewa ya fito fili ya musanta cewa babu wata shaida kan alaƙar kwamitin kamfen ɗinsa da gwamnatin Rasha wajen yin shishigi a zaben shekara ta 2016. Da yake magana gaban wani kwamiti na sanatoci, shugaban hukumar tattara bayanan sirri da CIA Dan Coats ya ce kasancewar yadda matsayina yake da kuma bayanan da muke musanyawa da shugaban ƙasa bai kamata na yi wata magana a bayyana ba. A ɗaya ɓangaren kuma, gwamnatin shugaba Donald Trump ta buƙaci dala biliyan 37.6 a matsayin kasafin kuɗin bana na ma'aikatar harkokin wajen Amurka da hukumar raya kasashe masu tasowa USAID.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen mu sai kuma da hantsi karfe 8 agogon Najeriya 7 agogon Ghana. Za ku ji mu da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma Sarfilu Hashim Gumel da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da kuma wanda ya shirya ya bada umurni wato Malam Sidi kenan. Da injiniyan mu na wannan safe Baba Yakubu Makeri ke sallama da ku a huta lafiya.